Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari da lafiya. Yau ranar Lahadi 16 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Dakarun Rasha sun sake kai wasu harahare da makamai masu linzami jiya Asabar a Ukraine, inda suka auna wasu cibiyoyi da ke samar da wutar lantarki ga kasar da kuma wuraren zama na yankunanta. Gwamnatin yankin Kiev, Oleksiy Kuleba, ya ce harin ya lalata wata muhimmiyar samar da makamashi a yankin babban birnin na Ukraine, amma ba a samu rahoton asarar rayuka ba, kuma ba a bayyana wurin ba. Kirilo Tumashenko, mataimakin shugaban ofishin shugaban kasar Ukraine, ya buƙaci mazauna yankin Kiev da al'ummomin yankuna uku masu makwabtaka da su adana makamashi ta hanyar kashe dukkan kayayyakin wuta a cikin sa'o'in da aka fi buƙatar amfani da wutan. Harin da aka yi kan cibiyar watsa wutar lantarki ya zo ne sa'o'i bayan da jami'an Ukraine suka ce Rasha ta harba makaman artillery a yankunan Nikopol da ke kudu maso gabashin Zaporozhia. Shugaban soja na gunduman Nikopol, Yakhin Yevtushenko, ya ce mutane biyar ne suka jikkata a harin da aka kai da safiyar ranar Asabar. Hukumomin kasar Uganda sun sanya dokar hana zirga-zirga a wasu gundumomi biyu masu fama da cutar Ebola a wani bangare na kokarin daƙile yaduwar cutar. Matakan da shugaba Yoweri Museveni ya sanar a jiya Asabar na nufin mazauna gundumomin Mubende da Kasanda na tsakiyar Uganda ba za su iya shiga ko fita daga yankunan a fili ko a boye ba. Museveni ya ce har yanzu ana barin motocin dakon kaya da sauran motocin sufuri da suka taso daga Kampala babban birnin kasar zuwa kudu maso yammacin Uganda suna ci gaba da aiki. Ya ce an ba da umarnin rufe duk wuraren nishadi da wuraren ibada, kuma duk wata jana'iza a waɗannan gundumomin dole ne su kasance ƙarƙashin kulawar jami'an lafiya. Za a ci gaba da bin wannan mataki har aƙalla zuwa kwanaki 21. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Asusun bada lamari na duniya IMF ya fitar da mummunan labari ga tattalin arzikin duniya a makon da ya gabata. Ya rage hasashen tattalin arzikin duniya da kashi 2.7 cikin 100 na shekara mai zuwa. Ya yi gargaɗin gazawar masu mulki kan basussuka da hasashen koma bayan tattalin arziki da samun faduwar kasuwanni. Abu ne mai wahala, amma za mu iya tunkarar waɗannan ƙalubale, a cewar Kristalina Georgieva, shugabar IMF ta faɗa wa mahalarta taron shekara-shekara na hukumar da kuma tarukan masu bada lamuni na Bankin Duniya a nan birnin Washington DC. Shugaban Bankin Duniya David Malpass da shugabar IMF Kristalina Georgieva da manyan masana tattalin arziki da yawa sun kirga dalilai da dama na koma bayan tattalin arzikin duniya. Yaƙin da ake a Ukraine da annobar coronavirus da hauhawar farashin kayayyaki da tafiyar hawainiyar tattalin arzikin ƙasar China da sauyin yanayi da kuma ƙaruwar ƙarfin dalar Amurka a cewarsu sun haifar da haɗarin koma bayan tattalin arziki. Mayakan 'yan ta'adda sun kashe aƙalla sojoji uku da wasu fararen hula takwas a wani harin da suka kai jiya Asabar a arewacin Burkina Faso, kamar yadda majiyoyin tsaro suka shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP. Wata majiya ta ce sojojin da ke sintiri a gundumar Borum an kama su ne a wani harin kwantam ɓauna. Wata kuma majiya da ke tabbatar da harin ta ce adadin na iya ƙaruwa, inda ta ƙara cewa har yanzu ba a san ko su wane ne ba. Majiya ta ce an yi kwantam ɓauna ne a kusa da Silmang, lardin na Mentenga. Harin na bayan nan ya zo ne bayan juyin mulkin da aka yi ranar 30 ga watan Satumba, wanda ya hamɓarar da Laftanar Kanar Paul Henry Sandogo da Miba, wanda shi kansa ya kwace mulki a watan Janairu.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOE Hausa kasuwa akai mikilo ne kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu
gani nan a Sokoro Fruit Market wato a wata kasuwa ce a nan anguwar Sokoro da ake saida kayan lambu da kayan miya amma kuma a cikin kasuwar akwai gagarumin kamfani na saida motoci wannan ko zaka gabatar mana kanka
sunana Muhammadu Buhari chairman na NDS Autos dake a Sokoro na Abuja
na ga motocin da kuke shigowa da su din sabi ne ma gaba
ɗaya gaskiya motocin mu nan yawancin su sabi ne gaskiya kuma motocin ne da muke siyowa daga Turai za mu siyo su wasu daga US wasu daga Europe wasu daga Canada muke siyowa mu sauke su a Lagos mu musu takardu sannan mu dauko motocin mu kawo su Abuja mu zo mu kasa kasuwa mu jira Allah ya saida mana
yawwa to wani irin bari ma kafin ma mu diga na sa akwai matsaloli na harkokin kasuwanci yaya nau'o'in ciniki ya yanayin ciniki yanzu daidai lokacin da ake cewa har yanzu duniya bata gama farfadowa daga kare tattalin arziki ba
eh to gaskiya kasuwancin dai yana tafiya alhamdulillah sai dai kawai kasuwan shi harkar kasuwanci wani lokaci zai zo wani lokaci kuma sai da yi ba ma kamar yanzu da komai ya tsada canje ya tsada shi kayan ma yana dan ba mu wahala sannan ga babu kudi a kasa sannan mutane ma abin da dan wahala zaka ga yawanci ma masu siyan motan da irin masu siya complete sai dai yanzu su dan mika nasu da suke hawa su dan ciku san shi wata sabuwa saboda yanayin yanda canje ya koma gaskiya abin kan ba dadi
Muhammadu Buhari wace mota ce anan tafi sauki wace ce kuma tafi kowace tsada
eto motocin da suke da tsadan suna nan da dan yawa ba lifi muna da Range Rover muna da 2021 Range Rover muna da Camry 2021 brand new muna da GLE 2021 muna da BMW 2020 duk gasu nan muna da su dai alhamdulillah sannan kananan mota kuma yanzu su din ma da ake magana su ma suna dan tsada yawanci zaka Corolla ne da ake yawan yin Uber da su a gari amma su ma farashin su ya canza compared to yadda muke saida su da to su ma ji ba za a ce kanana bane tunda yanzu a farashin Corolla ya kai Corolla yanzu tana kawo har miliyan 4 2005 mota da muke saida ta da miliyan 2 da wani abu to kaga ba maganan karamin mota a cikin wannan lissafin
ko kuma sai miliyan kaza da kaza na ji akwai wani da ran nan ya zo da wata mota aka ce ta kai miliyan 300 ne ma ina jin wani yake fada
bai fane da gaskiya akwai motoci da aka gansu 300 million 400 dan 500 akwai muna samu maybe a ce kamar a ce bulletproof daga irin wannan bulletproof din da mun da almost times 3 of ordinary motor in kai si ta ordinary ta 10 million 100 in ka sami ta bulletproof sai ta miliyan 300 ko da yake da wani abu
sai shi yau ma mun wari wani menene kalubalen da yake damu wannan sana'a sai da mota
gaskiya kalubalen da muke samu shine yawanci yanzu abu biyu ne yake dan damu mu yawanci zaka ga akan canji da ɗaya na dan wahalar da mu sai kuma akan yawanci custom din da muke biya akan custom din da muke biya da muna dan samun sauki amma yanzu abin shi ma ya daga yadda kasan canji na fluctuating haka shi ma duty ke fluctuating
to har ila yau a cikin wannan shiri na kasuwa kai miki dole na sashen Hausa na muryar Amurka gani na a wannan kasuwar gani tare da mai tura kudi ta na'ura wato POS mun taba ma dai zantawa da ke
assalamu alaikum mallan nasir ka manta ne zo abun ya dan kwana biyu sunana Murtala Muhammad Abdullahi
wannan harka ta POS har yanzu ita kake
gaskiya alhamdulillah har yanzu mai ita muke an samu matsaloli da kuma ta gyari yanzu alhamdulillah
waɗanne matsaloli aka samu
a lokacin mun samu matsaloli da commercial banks abinda ake kira da bankunan yan kasuwa cajin kuɗin da muke yi wa su wanda suka zo yin wannan harkar yana yawa zaka ga mu caja kuma banki a ciki ya dauka amma da aka zo aka samu bankunan da ake kira da microfinance bank kaman virtual bank da turanci kenan. Network din nasu ya fi na commercial bank kyau, ba maganan a cire ma kuɗi a kai kuma a zo a hana ka kuɗi ko a cire ma kuɗi a ciki. In an cire in ya fita ya fita, in bai fita ba bai fita ba.
Wanda ba kuɗi a hannun mutane din nan sosai, musamman ma na san kun fi hulɗa da talakawa. Shin mutane kamar naga wani ma sai ka ji ya ce ka ba shi 1,000 a wajen ka.
A 500 ma muna iya cewa akwai muna wani abinci zai ci, wani kuma yana kan hanyar tafiya kuɗin mota ya ƙare masa zai kira daga wani wajen a tura masa ya kawo katin shi mu cire masa 500 1,000 1,500 kai har miliyan 10 ma wani zai zo, ya danganta da ƙarfi ne.
A sani na naira 10,000 ana cire naira 100 ne, to naira 1,000 fa?
Ai abin da yake faruwa yanzu saboda ganin yanda abubuwan ke tafiya kuma akwai bambanci na wajen zama da kuɗin haya. Akwai inda daga naira 1 zuwa 5,000 ana karɓan naira 100 ne, daga 5,000 zuwa 10,000 naira 100. Akwai wajen da kuma su daga naira 1 zuwa naira 10,000 naira 100 ake karɓa. Ya danganta, babu kasuwar ba ta da tsayayyen farashin da kawai shi ne iya abin da ake karɓa a hannun customer.
Mun gode kwarai da gaske Musala.
To na gode.
Ai, you want to withdraw 2k? Come please, let me talk to you. Yes, how are you?
Fine.
You want to withdraw how much?
2,000.
To ga wani nan ya zo kasuwa yana neman ya cire naira 2,000. What are the charges?
100 naira.
Mhm. To kaga wato za a charge shi naira 100 akan naira 2,000 da zai fitar. Wannan waje na POS wato na'urar cire kuɗi wacce take mai gurbin bankuna inda babu wadatar bankuna. To nan kuma wani shago ne na musamman inda ake saida kayan lambu da kuma kayan miya. Gashi mai saida kayan zai gabatar mana kansa da kansa.
Assalamu alaikum. Ni ne dai mai saida kayan miya da kayan gwari a nan.
Ai ma baka faɗi suna ba.
Sayidu Umar.
Malam Sayidu Umar, faɗa mana na gade ga nan kayayyaki duk da a wata ziyara da na taɓa kawowa na abin da na gani ya fi haka.
Gaskiya ya fi haka, amma yanzu gashi abin da ya rage dai shi ne muna da apple da lemo da abarba da gwanda da kankana da ayaba da sauran abubuwan, amma su ma suna hanya suna zuwa. Domin ka san wani lokacin kana zuwa kasuwan ba ka je ka samu kayan irin wanda kake so ka saya ba ka samu ba. To sai kuma ko kuma ka samu ko kudin ka bai kai ba sai ba ka sayo shi ba. To amma kuma duk ranan da aka ce an samu kudin sai kaga kuma an zo an cika shagon gaba daya cika ko ina komai ake so ake sai a zo a samu aure.
Yawwa, amma sai duga wannan apple din jan nan da koren nan mai bambancin farashin su.
Shi dai yanzu wancan koren muna sai da shi 200, muna sai da 3,500. Shi kuma wannan jan muna sai da 300. Shi kuma wannan jan muna sai da 300 guda 2,500. Kaga hudu kenan.
Wato mana din ya fi tsada kenan.
A jan ya fi tsada don akwai bambancin kilo. Ko an sa ma a kilo za ka akwai bambancin girba.
Ga ayaba nan yanzu kamar wancan kamar guda wadajin 12 ne a jikin hanci daya. Nawa ke shi da wannan?
Ita wannan mai guda 15 din nan muna iya mu karba 1,500, 1,200 bambancin abun yanzu bai samuwa sosai. Kuma mako yana samuwa, mutane suna amfani da shi fiye da da.
A nan Abuja abin da yake burge ne ayaba fa, wasu a cikin gidajen su ma suna iya shukawa ta yi a nan cikin Abuja.
Akwai kuma bambanci tsakanin su da na Bendal.
To
domin shi na Bendal yana da zaƙi fiye da wannan, kuma na gidajen yana da kyau sosai a ci saboda yana da kyau. Shi ba forin bane, shi ana shuka shi ne kuma ana amfani da shi ba tare da wani matsala ba. Kana iya cin sa ba komai saboda shi ba forin bane.
Abinda nake nufi ai za ka ga na Abuja manya-manya ne na gani ba.
Akwai manya kala biyu ne. Akwai mai manya-manya, akwai mai ƙanana-ƙanana. Shi mai manyan yanzu akwai wani sabon iri da aka samu wanda in kare ne shi zai baka manya-manya. To kuma idan kuma ba kare ne shi ba irin na daɗin ne, to shi kuma zai baka ƙanana kuma yana da zaƙi sosai dai bai da nama kamar manya.
Yanzu yaya mutane sukan, duk da dai na fi gani a azumi ne ake buƙatar irin waɗannan kayayyaki, amma kullum ana ciniki?
Ana taɓa ciniki gaskiya, amma idan ruwa ya sauka kamar yanda ya sauka kwanakin baya to za ka ga cinikin ya ɗaure. Amma yanzu kan da yake Allah ya kawo mu lokacin zafin rana ya ɗan fara, mutane suna amfani da shi fiye da irin kwanakin baya kenan.
yawa ana cewa kayan gwari dama wani ne ne gwari da makokonta a baya
to amma ne ban ga makokon ba dan naga abun nan din kawai na gane lafiya sai nan da gane saboda kaga bata bani makokon ba dan makokon nan a baya kaga wani abu ne daban
wanda Allah ya ce manufi ne
a to shine ai wai kamar idan ka je ka siya sai aka ce maka ta lalace to kaga ta dora ma makokon to amma idan aka ce maka ka siyar ka karbi kudin ka kaga ba makoko a wurin
mun gode kwarai da gaske Malam Sa'idu mai saida kayayyakin lambu anan kasuwar da take anguwar Asokoro a cikin wannan kuma shiri na kasuwa ta miki dole a madadin duk masu shirya wannan shiri da ke Washington DC ni Nasiru Adamu Yahika ke cewa mu zama lafiya
mu huta lafiya
yauwa
shirin BOE Hausa
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Barkanmu kuma da sake saduwa a cikin shirinmu na nasihar Lahadi sunana Reverend Joseph John Aya A cikin shirinmu a yau za mu karanta littafin Matta sura 5 aya ta 9. Maganar Allah tana cewa masu albarka ne masu sa da zumunta kama za a ce da su yayan Allah. Yau ina so in jawo hankalinmu ne akan magana mai cewa albarkan sa da zumunta. Zumunci shine kyakkyawan dangantaka tsakanin mutane da mutane. Zumunci kuma shine mutuntawa da ke tsakanin mutane da mutane ko kuma tsakanin wani da wani. Bible yana nuna mana da cewa akwai albarka idan mun yi zumunta da ƴan uwa, mun yi zumunta da makwabta, mun yi zumunta da kowane mutum da Allah ya kawo a hanyarmu. Idan ka samu mutane a mota ne ka yi zumunta da su, idan ka samu mutane a gida ne ka yi zumunta da su, in ka sadu da mutane a gurin aiki ne ka yi zumunta da su, idan ka samu mutane ko a hanya ne ka nuna zumunci. Bible ya ce akwai albarka ga waɗanda suke sada zumunta. Babban wahalar da ke samun mu a rayuwarmu a Najeriya ko kuma a wasu ƙasashe a yau shine rashin kyakkyawan zumunci tsakanin mutane. Yan uwa ba sa zumunci da juna, abokanai ma da ya kamata su zama masu zumunta da juna sun koma suna kiyaya da gaba da juna. Ɗalibai wanda suke makarantar tare ko a aji tare ba sa kyakkyawan zumunci da juna. Mace da namiji wanda sun yi da har sun yi aure bayan ɗan lokaci sai zumunci ya lallace babu kyakkyawan zumunci tsakanin mata da miji. To Bible yana cewa akwai albarka idan mun zama masu sada zumunta. Allah zai ji daɗin mu idan muna sada zumunta, muna girmama juna, muna ɗaukaka juna, muna kuma taimakawa juna, muna tsayawa juna. Kamata akwai kyakkyawan zumunci a cikin gidajenmu tsakanin mata da miji, tsakanin yara da iyaye, tsakanin ƴan uwa da kuma waɗanda sun zama dangi. Wani wahalar da muke sha a zamanin nan shine akwai rabuwan kai tsakanin mutane. Addu'a na shine a wannan mako Allah zai sa mu zama masu kyakkyawan zumunci da ƴan uwa da abokanai da duk wanda mun samu kanmu tare da shi. Allah zai sa kasan mu ya zama kasantar yawancin jama'a suna zumunci mai kyau da juna. Albarkacin sunan Yesu mai cetonmu. Amin.
Madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan daji ko kuma sankaran mama wanda ake kira da breast cancer a Turanci. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ware watan Oktoba na kowace shekara a matsayin watan wayar da kan jama'a game da cutar daji ko kuma sankaran mama. Dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya ga ya dace yin magana akan sankaran mama don a ƙara wayar da kan jama'a da kuma faɗakar da jama'a game da cutar don ɗaukar matakan kariya musamman ma a wannan wata da muke ciki. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararriya a wannan fannin inda za ta yi mana cikakken bayani game da cutar.
Assalamu alaikum, sunana Dr. Hannatu Ayuba Usman, ni likitan gefen fannin kansa ne, mummuna maganin kansa ta gefen magani chemotherapy da kuma gefen gashi radiotherapy.
To likita, masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan dajin mama, wato breast cancer.
Ciwon dajin mama ciwo ne da ya danganta da nonon mace. ana samun shi yawanci a mata amma maza ma ana iya samu shi wannan ciwon kansar mama yana iya faruwa ne a hankali mace ba ta sani ba shi yasa ake son a dinga duba nono bayan haila kamar da sati daya ki dinga duba nonon ki kina wanka ruwan sabulu na kan jikinki kina dubawa yana iya zuwa ne gila mace taga kaman kullutu ko kuma taga kumburi a hammata ko kuma ta lura da fatan nonon ya canza launin shi ya canza ko kiga jini ya tattaru kaman bawon lemu ko kuma wani lokaci jini ko wani lokaci ma ruwa ko wani kalan wani launin ruwa na fitowa daga bakin nono da kuma dai makamantan su fatan ne wani lokaci kiga kaman dan kullu ko wani kaikayi ma wani lokaci kaikayin bakin mahaifa bakin nono a rasa ganewa to shi yasa ake son idan mace ta lura cewa akwai canjin launi haka ta tuntubi likita
shin akwai wani abu da aka tabbatar da cewa shine yake haifar da dajin mama
ki abubuwan da ke haifar da dajin mama suna danganta daban-daban akwai wanda a cikin jinin mutum ne ana kiran shi genetics wannan ba yadda zamu iya nuna cewa lalle wannan ne ya jawo a'a don suke ga wani lokaci akwai azuri'a uwa tana da shi ya tana da shi ko kaka uwa tana da shi da makamantan su amma kuma akwai wasu ana kiran su non modifiable risk factors wasu abubuwan da idan mutum yana da shi yana iya tura mutum ga samun ciwon nono kansar nono
kamar me da ni
kaman an lura daga bincike na fasaha da kimiyya an lura wasu masu kiba da yawa da kuma wasu magungunan da wasu aka karba kaman hormonal medication da kuma wasu kuma har da rashin motsa jiki da makamantan su amma dai shi wannan na gadon yana da yawa sosai amma kuma gaskiya har yanzu akwai bincike da ake yi akan shi ana ƙara kayyadawa ana ƙara kubudawa a gane ainihin tushen cututtukan nan kuma daga wannan binciken ana ganewa yanzu da magungunan da ake amfani da shi shi yasa yanzu magance kansar nono ba kaman da bane abubuwa sun canza kuma ya kamata kuntane duk su sani cewa yanzu akwai magungunan da mace ma dinga sha kaman tablet ba sai ma kemon nan ba akwai kuma magungunan da wasu kuma akwai kuma wanda za a taba da allura akwai wanda kuma fanni daidai banda wani fa wani lokaci fa idan mace ta zo ma da wuri kila abin da ya kamata a yi mata dan magani ne na kemo da kuma aiki a dan cire fannin ma nonon ba ma yanzu ma sai an cire duka ba akwai bincike na fasaha da kimiyya da aka gano cewa ba ma ko da yaushe ake aikin nan ba amma idan bai yi nisa ba dan yayi nisa gaskiya za a yi kemo a fara sai kuma a sai an dan hada da aiki da kuma gashi
cutar dajin mama kaman cuta ce da ake iya gado idan har mace ta gane cewa yayarta ko mamanta ko wani nata a dangi yana da wannan cuta wace hanya za ta bi domin ta kare kanta daga cin karo da wannan cutar ko kuma koda ya zo abin ba zai tsanani ba
shi yasa yanzu irin masu ana kokarin fadakar da jama'a cewa mata su dinga zuwa ana screening test kuma idan an samu damuwa ai magance shi da wuri kuma akwai test din da kuma ake yi gwaje-gwajen da ake yi ana kiran su BRCA mutation test bincike iri-iri da ake ganewa mace in ta gane tana da wannan za ta iya samun irin wannan damuwar sai a magance shi wani lokaci ma a dan yi aiki wani lokaci kuma a bata magunguna tana sha ana kuma follow up ana dubawa amma yanzu ciwon kansar mama bai kamata a ce mace tana da ciwon kansa ba ta dinga jin tsoron zuwa asibiti saboda yawancin damuwa kenan ana tsoron kada a zo a yanka mama na sai su dinga tsoro ba su tafi asibiti da wuri ba sai ciwo yayi nisa to yanzu akwai fannoni da hanyoyi iri-iri kai hata na'urorin gashi yanzu daban-daban iri-iri hata shi aikin nonon ma yanzu ana ganewa in dai mace ta zo da wuri an samu an yi mata akwai ayyukan da ake yi ba sai an cire duka nonon ba ma yanzu
daga wace shekara ne ma aka fi samun wannan cuta
an fi samun shi ne daga wanda suke da shekaru sosai kamar 40 50 60 amma yanzu ana kara gani kuma a matan da basu kai haka ba shi yasa ake son a dinga dubawa da wuri. wuri ana magance shi da wuri.
Su ma mazan suna iya gadin wannan cuta ko kuma suna su zuwa kawai yake?
Eh, ana samun ciwon mama, kansan nonon mama a maza daya bisa 100 yake, bai da yawa amma ana iya samu. Ki ga namiji ya zo wani lokaci da dan kumburi a nono, an taba cirewa ko kuma bai gane ba dai, haka yana yawo da shi haka har abu yayi nisa. To amma da yake su maza ba su da nono sosai, ana yawan ta ganewa da wuri, ana yawancin ganewa da wuri ba kamar na mace ba.
To likita, yaya ma ake jinyan wannan cutan dajin mama? Misali idan mace ta gane tana da wannan cutar, yaya ya kamata ta kula da kanta, sa'annan yaya ya kamata a kula da ita?
Shi ciwon dajin mama yanzu akwai yadda ake ma ƙara nuna mana, ana ƙara gyara jinyan shi, saboda yanzu akwai test. Kin ga abun ce sa na gaya miki irin taro haka da muke yi, ana ƙara faɗakar da mu, saboda daga test din nan da ake gwaje-gwajen nan da ake daga tsokan wannan kansan, za a gane wani magani ya kamata na mace ta yi amfani da shi. Wani lokaci ma targeted treatment za a fara, wani lokaci kuma sai an fara dan an taba kemo, sai a je ayi immunotherapy, targeted treatment, ayi aiki, ayi gashi, wani lokaci ma hormonal treatment din nan ma ya wadatar, amma sai an duba daga wannan sakamakon wannan binciken. Shi yasa yanzu ba a son a cire abu a nono, a jikin mutum a zubar. Duk abun da aka cire a kai asibiti a gwada, a duba, a tabbatar, saboda da yawan lokaci zaka ji mace ta yi taba kullutu, an cire an zubar. Da yawa masu zuwa daga karkara, ana karkara muna samun wannan kalubalen, sai a ce ai an taba cire abu ba shekara daya, an zubar, an taba cirewa na biyu, kinga haka bai kamata ba. To kuma shi magance maganin kansan mama, yanzu muna hadawa har da ma duba lafiyan haihuwan mace nan gaba, saboda ana kiran wannan fannin oncofertility. Yanzu akwai magungunan da ake cewa a dinga ba mace haka dake wannan ciwon, don a taimaka kwayayenta kada chemotherapy ya bata, kada chemotherapy ya kashe kwayayen, don bayan ta gama management ɗinta, sai a duba wani irin dabaru ne za a yi na kimiyya da fasaha za ta iya samun ƴaƴa na kanta. Domin wannan babban kalubale ne, mata da yawa ba su san zuwa magance ciwon kansa, saboda suna tsoron an ce kemo idan kai za ka daina ganin haila da sauransu.
To yanzu za a iya cewa kenan kimiyya da fasaha ta kawo mu lokacin da za a iya yin dajin mama a warke har mace ta haihu ta shayar da ɗan kenan?
Haƙo, da izinin Allah, Allah ya kawo wannan, kuma har yanzu ana kan bincike, kuma mu ma a nan Najeriya ana ta ƙara bincike, kuma muna ƙara faɗakarwa, muna ƙara kuma kira ga masu kawo bincike cewa su zo su dinga bincike, saboda mu ma mu gane abin da ke wa mutanen mu aiki sosai, saboda yawanci magungunan da muke amfani da su kin ga an yi bincike ne a cikin baturai masu farin fata. Saboda haka yanzu duk wannan dabarun da binciken fasaha da kimiyya da ake yi, muna ƙara faɗakarwa, muna ƙara kira ga a kawo mana research, a kawo mana grants, a kawo mana bincike, mutanen mu ƙara gane kan irin ciwon dajin da muke da ke damin mu, kuma mu a gane wane magani ne yafi kyau ma mutanen mu.
To idan aka duba cutar daji tana da yawa, wacce aka fi samu ma a nan Najeriya?
Ya danganta da yadda kika lura da kuma inda kika duba. Kaman kin ga duka, idan an duba duka Najeriya za a ce cutan dajin mama, amma idan aka koma can wuraren mutanen mu can karkara, can arewa, za ka ga ciwon bakin mahaifa da dajin nono suna kusa-kusa, har shi ma na bakin mahaifan yana fi.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likitan da muka kasance tare da ita a cikin shirin, wato Dr. Hannatu, sai kuma abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashenhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashen Hausa @boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Gresham da ta da shirin da bada umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku, auni lafiya.